من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa waɗanda suke biye da mu da sauraren mu a cikin wannan lokaci mai albarka a cikin wannan kafa ta watsa labarai ta muryar al’umma wadda take birnin Ƙwanni, jihar Tawa, jamhuriyar Nijar, mu ne muku gaisuwa ta addinin Musulunci kamar yadda gabata shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa, a yau ɗin nan rana ce wadda take ta Alhamis, wanda yake 29 da watan Zulhijja, wanda yake hijira ta 1443, wanda ya daidai da 28 da watan 7 miladiya ta Annabi Isa dan Maryam ta 2022, dan ba dan komi ba, dan gabatar da durusu din da mallam yake gabatarwa. A yau din nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya. Idan masu saurari ba su manta ba, a darussan da ya gabata mun fara ne, ko kuma in ce mallam ya fara, ga a ce ka ji shi kuma mallam ya fara da abun da ya shahi har magana akan khutuba, khutuba da abun da ta kumsa da ta'arifin ta da duk abun da ta kumsa da wani na ya kamata a ce ma khatibi da wanda bai kamata ba da sauransu. Mallam ya yi bayani akan shi. Sannan abu na biyu, mallam ya yi mana bayani akan musabaka da shi ma da dukkan abun da ta kumsa, inda waɗanda suke biye da mu sun san da wannan. Sannan kuma daga nan sai aka cirata zuwa ga sunan na kyan Allah mai abun gashi waɗanda da ƙa'idodinsu da komi ta bayan haka. Sannan da sunan naki kamar yadda aka wara da sunan naki waɗanda suke gadar da jin soyayya ga Ubangiji Allah maɗaukin sarki da kuma ɗebe kewa. Wannan duk mallam ya yi bayani akan wannan. Sannan kuma mallam ya yi bayani akan sunan naki waɗanda suke gadar da dogaro da Ubangiji Allah da kuma ƙarfin doga abin gashi kwaɗayi zuwa ga Ubangiji da ta'alluki ga Ubangiji Allah maɗaukin sarki. Sannan kuma abu na gaba, mallam ya yi mana bayani akan sunan naki wanda suke gadar da muraqaba Ubangiji Allah maɗaukin sarki da kuma tsoron Ubangiji Allah maɗaukin sarki. Sannan kuma akwai sunan naki wanda suke gadar da hankuri da yarda da abin da Allah ya hukumta. Duk mallam ya yi mana bayani akan wannan. Akwai sunan naki wanda suke gadar da jin kumya Ubangiji da kuma godiya da dukkan abin da Allah maɗaukin sarki ya kaddare ka da shi. Da kuma sunan naki wanda suke gadar da girmamawa da kambamawa da ladubba tare da Ubangiji Allah maɗaukin sarki. Sannan kuma da sunan naki wanda suke gadar da ɗabi'u wanda suke masu kyau. Mallam duk ya yi mana bayani akan waɗannan. Sannan da sunan naki waɗanda suke sanya wa zuciya ta kuɓuta ta natsu idan ana karanta su. Sannan wannan da zuwa har zuwa ƙarshen irin sunnaki, duk waɗanda masu biyanmu da saurare duk sun san da wannan. Kenan a yau ɗin nan matashiyan maganar musulmi ne masadir fi asma'i wa sifat ta'asilan wa tatbiqan qadiman wa hadisan nazaman wa nasra. Wannan ko abin ya yi wa.
Allah ya kiyaye.
Abi abi insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تو يوم هو منا قدي والله سبحانه وتعالى لأننا منا ونرانا وندا قدوكا على مؤيتة شيرانا تكرشيغا وطن ندرسا دموكا سارا كما مالن ياي منا بيتا تلوكا تندا كفارا وندن كراتو الله يباد إيكو an gabatar da karatu kan abin da ya shafi khutba da waɗansu hukumce-hukumce nata da kuma bayani kan musabaka ko ta alqur'ani ko da ba ta alqur'ani ba da hukumcin ta musulunci. An gabatar da kuma ka'idodin sunayen Allah subhanahu wataala a jumlace. Sannan mun ɗauki sunaye ɗaya bayan ɗaya waɗanda muka ga sun tabbata a nassi, mu tabbatar da su tare da faɗin kuma asalinsu a yaren Larabci. To a jiya mun tsaya ne a ƙarshen sunaye, yau za mu ɗora ne akan akwai sunaye guda kamar hudu da muka faɗa waɗanda suka zo cikin wannan hadisi da'ifi wanda a cikin sunan Ibn Majah da sunan Tirmidhi, wanda waɗannan sunayen ko sifofi mu ce sun zo cikin Alƙur'ani mai girma, shi yasa su sai a fitar da su, duk wanda da su ya tabbatar da shi za a tabbatar da shi. Mun kawo sunan Allah kamar Al-Fatir, duk da yake sunan Fatir bai zo ba cikin Alƙur'ani mai girma da alif wal lam, Al-Fatir babu shi cikin Alƙur'ani, amma ya zo a matsayin na wato idafa, ko ba haka ba, wato a wurare guda. Asalin dai sunan wanda yake dai bai da alif wal lam guda biyar ne, amma wanda yake mai idafa guda guda shidda ne, mai idafa guda biyar, wanda bai da idafa kuma mai tanwini, wato abin nan mai tarwini mai nasba guda ɗaya ne, kuma dukkan su suna iya nuna Allah subhanahu wa ta'ala. Na farkon su ya zo a cikin suratul an'am, qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am, ko ba haka ba, qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ard, ya zo da idafa, dukkan su ma sun zo ne da idafa. Wannan shine wuri na farko da sunan Fatir yazo, kuma an danganta shi da idafa kenan. Dukkan suraren guda shida da idafa ne, kuma dukkan su Allah suke nunawa. Wuri na biyu shine a cikin suratul Yusuf, wajen addu'ar da annabi Yusuf yayi, rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard, kaga wuri na biyu kenan. Wuri na uku kuma a cikin suratul Ibrahim, inda annaba suke tattaunawa da wato mutanensu waɗanda ba su yi imani ba. Qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard, ko ba haka ba, yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Wuri na hudu kuma alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Wuri na biyar kuma qul illahumma fatira as-samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sai wuri na shidda na karshe kenan a cikin suratu shura, fatiru as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Dukkan su ya tabbata, wato sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mun kawo al-burhan, mun kace to shi al-burhan akwai sabani, duk da yake kalma ta al-burhan ba ta zo da alif wal lam ba a cikin al-Qur'ani mai girma, amma dai wato ta zo a matsayin wato babu alif wal lam wurare guda uku za ka samu kalma ta burhan. Wuri na farko a cikin suratul nisa, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Wuri na biyu a cikin wannan a cikin suratul nisa, aya ta biyu wadda mai burhan a cikin suratu yusuf, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Na uku kuma sai karshen suratul mu'minun, wa man yad'u ma'a allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. To waɗannan guda uku din guda ne kawai yake iya kasancewa, wato akwai yiwuwa ya kasance sifa ce ta Allah. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, qad ja'akum burhanun min rabbikum, hujja ta zo muku. Wadanda sun ka fassara hujja da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to anan babu sunan burhan ma a cikin alqur'ani da yake nuna Allah. Amma malaman da suka fassara burhan da alqur'ani, to sai zaman to sifa ce daga sifofin Allah, domin alqur'ani maganar Allah ce, kuma maganar Allah sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an fahimta. Suna na uku da muka kawo sai suna na al-jami'u, wanda muka ce suma ba bai tabbata ba suna, ana iya dauka shi sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji. Kuma kalima ta al-jami' da alif wal lam duk cikin Alkur'ani babu ta, sai dai ta zamanto ta zo ba da alif wal lam ba, an gane ko? Ma'ana ko ta zamanto an yi idafa ta, ko ta zamanto nakira, tunda mudaf bai da alif wal lam. Wuri na farko a cikin suratul Ali Imran, ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, كذا سي تبت صفات شيء الله. وري نبي كما ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سي وري نكو انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع, تو نا امر جامع كذا وانا الامرين وانده كما يحق متاني kamar yadda su kuma malaman usulul fiqh su kiran al-illa al-jami'a ko al-illa al-jami'a, abin da ya hada wanda an kai kiyasi da wanda aka hada aka kai kiyasi da shi. Almuhimmu dai wanga wurare ne kawai aka samu jami'a, kuma guda biyu suna nuna sifa ce ta Allah guda, kuma amrin jami'in ba Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba. Sai na karshe daga cikin waɗannan sunaye waɗanda suke da alaka da Alkur'ani mai girma, suna na Ash-Shadidu, muka ce bai tabbata ba suna na Allah subhanahu wata'ala, amma yana iya zamantowa wato ku sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala tunda alqur'ani ya zo da ita wannan kalima ta ash-shadidu da alif wal lam a cikin alqur'ani guda biyu ce ash-shadidu ash-shadidu da alif wal lam duk cikin alqur'ani guda biyu ne amma dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nunawa ba na farko a cikin suratu yunus qul innal ladhina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adhab ash-shadida to kaga nan ba Allah subhanahu wa ta'ala take nuna ba azaba mai tsanani Allah kai muna tsari da azaba mai tsanani duniya da lahira har wanda ma ba ta tsanani Allah shi muna tsari da ita ko ba haka ba sannan wuri na biyu shine wanda yazo a cikin suratu qaf allazi ja'ala ma allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil azabi ash-shadid to ash-shadid da alif wal lam ba a samu shi alqur'ani ba wadannan wurare guda biyu ba kuma dukkan su ba Allah suke nunawa ba ko ba haka ba sai dai nan mata'un fid dunya a cikin suratu yusuf suratu yunus a cikin suratu ali imran mata'un qalilun ولهم عذاب متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد اتكن سوره النحل كما متاع قليل ولهم عذاب اليم سيد متون يونس بيد صفه بيد صفه ان غاني كو بيد واتو بيد صفه متاع في الدنيا amma cikin nahal da ali imran akwai sifa mata'un qalilun sai dai abin da yake bambanta na nahal da na ali imran ita na ali imran thumma ni mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam shi ko wancan na cikin suratul nahal mata'un qalilun wa walahum adhabun alim sai da mun tuwa wannan dan kasa abubuwa ne masu rikita dalibai ko ba haka ba
musamman masu har da qur'ani
yawwa dan kaga ko ga aya da muka kawo innamal mu'minuna alladhina amanu wato kaga innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum a cikin suratul anfal sannan akwai innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah a cikin suratul hujurat ko haka ba sannan nan cikin suratul nur innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu to sai sunan ash-shadid ko kalma ta ash-shadid a cikin alqur'ani ta zo matsayin wanda bata da alif wal lam a wurare guda 35 in dai babu alif wal lam ko ya zamanto nakira ne ko ya zamanto mudaf ne guda 35 ne a cikin alqur'ani mai girma kam
gaba daya
amma guda 15 sai suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana su suke matsayin sifa kenan guda 20 ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nunawa ba idan muka duba na farko ya zo dai a cikin suratul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu ku aw taqra aw lam tara walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul adhab ko ba haka ba to nan shadidul adhab ne ke nan shadidu na kuma da adhab kuma na Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi shine wuri wato na farko wuri na biyu wajjan wa atimmu alhajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هنا يوري نبي سنن تلك عشرة ديون ألي بس تلك عشرة wannan shirin kin fatha ne gare ta a cikin alqur'ani
kenan ba daure ta
ba daure ta za a yi ba wuri na uku kuma sai har yanzu cikin suratul baqara ne tunda da wannan aya ta farko da ta biyu ta uku ma a cikin suratul baqara ne salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'mata allahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab sai wuri na hudu a cikin suratul ali imran kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ولنبيكنا بيركنا أتكن سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا كو شنآن قوم أنا من تسكون وتكراء أنصدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب كوبا هكبا mun ja wannan madda shidda saboda maddu allazim ne sai wuri na shidda yanzu ko a cikin suratul maida har yanzu ya lamu anna allaha shadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim sai wuri na bakwai a cikin suratul anfal zalika bi annahum shaqqu allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi allaha wa rasulahu fa inna allaha shadidul iqab sai wuri na kenan na takwas wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum صح واعلموا ان الله شديد العقاب ولين تركما احد ينظر في سوره الانفال ان فطر الله سبحانه وتعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب تو سي ولينا نغوما كو har yanzu a cikin suratul anfal kada abi ali fir'auna walladhina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum llahu bi dhunubihim inna llaha qawiyyun shadidul iqab sai wuri na 11 ko shine a cikin suratul ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bi hamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fi llahi wa huwa shadidul mihad namma shadidul wa huwa shi dabir shi na kuma zuwa ga Allah kidan sai da mun to sifati ta Allah wuri na sha biyu ko shine wanda yazo a cikin suratu wato ghafir hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول
نشاء أكو
كما أتكين سورة غافر حاليا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب كوبها كبا سينا نشاء أكو shine abin nan zalika bi annahum shaqqu allaha wa rasulahu a cikin suratul hashr ko ba haka ba wa man yushaqqi allaha fa inna allaha shadidul iqab muna jani saboda dalibe su sannan wanga maddul lazim ne shidda ake jin shi malaman balaga ta alqur'ani da suke magana kan sirrin rumuz na alqur'ani da abubuwan shi suke cewa a cikin suratul anfal sai wato shi fi'ili in ya zama to mudari'i ne wanda yake yana da shadda karshen shi in kaga dama kana iya fakku din shadda kin kuma in kaga dama kana iya daure ta ma'ana kaga cikin suratul anfal sai yace wa man yushaqiqi llaha wa rasulahu fa inna llaha shadidul iqab amma nan cikin suratul hashr sai yace wa man yushaqiqi llaha fa inna llaha shadidul iqab tare da cewa aluga dukkan su sun halatta to amma wace balaga zamu fahimta a cikin wannan to sai malaman balaga ta alqur'ani suka ce cikin suratul anfali an kawo Allah da manzo shi yasa sai an kai fakkul idgam aka kawo kafin guda biyu man yushaqiqi llaha wa rasulahu fa inna llaha shadidul iqab cikin suratul hashr ba a kawo manzo ba to sai aka barta matsayin kafin kinta guda daurarra wa man yushaqiqi llaha fa inna llaha shadidul iqab
ashine hikimar
kenan wato iltimas na aujuh na balaga abu ne wanda yake na da kyau ba kuma ko ne dalibi yake mai da hankalin shi zuwa ga irin waɗannan ba sai abu na ƙarshe na 15 har yanzu cikin suratul hashr ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama ataakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab to wannan wurare guda 15 su kadai da ake samu kalma ta shadid suna da alaka da Allah subhanahu wataala su zaman to sifa amma ba suna bane daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta kuma mun fada wadin sun ce to ba za a kawo shi kadai ba sai an nuna gafara Allah kuma wa anna allaha shadidul iqab kuma usman nabi su gane a tunda ma ana kawo shi shadidul iqab ba ga wanda ya aikata abinda ba daidai ba kenan ba dole bane sai an kawo kamar yadda ya kawo cikin suratul ra'd wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab nan kaga ya kawo ghafara ya kawo tsananta hukuma to wannan shi dai ne abinda ya shafi sunana ko mu ce sifata ash-shadid a cikin alqur'ani mai girma da alakar ta da sunayen Allah subhanahu wataala abu na karshe wanda kamar mu kawo game da sunayen Allah kafin mu je cikin nuktan mu ta gaba shine mun kawo suna wanda yake ko mu ce sifa waɗanda abubuwan da kamar zaka iske ana sabani tsakankanin su mun kawo ad-dahr mun ka ce ba ɗaya ne daga cikin sunayen Allah ba ajiya to akwai hadisi na Abu Huraira wanda waɗansu daga cikin dalibai shi suke ruduwa da shi ko waɗansu daga cikin masu bincike sai su sa cewa duk da yake hadisin ingantacce ne tunda hadisi ne na Abu Huraira na cikin Sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la tasubbu ad-dahr kada ku zagi zamani ko yanayi fa inna Allah huwa ad-dahr Allah shine zamani sannan kuma kaga wannan sai shi ruɗe su sannan kuma akwai hadisi hadisi cikin Sahih Muslim la yasubbu ahadukum ad-dahr kada ɗaya daga cikin ku ya zagi zamani fa inna Allah huwa ad-dahr wannan shi ma kamar ya nuna Allah shine zamani to sannan kuma akwai hadisi shi ma cikin Sahih Muslim na Abu Huraira wanda hadithul qudsi ne yake cewa qala Allah azza wa jalla manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah yace hadithul qudsi yu'dhini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ko ba haka ba to wani shiga ya ce to kai kajiya wai cikin hadisi wai an ce wai ana cutar da Allah ina na da adam kai inda zai cutar da Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta su sai suna kokarin su karanta hadisi musan ba suna kokarin su karantar da alqur'ani bane cikin alqur'ani ma Allah ya fada ana cutar da shi ina fata an fahimce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu
sai mi kuma
ka gani kagani waɗanda suke cutar da Allah kinan Qur'ani ma ya tabbatar da wannan dan haka kar ka je ka yi wajen karetar da
Al-Qur'ani
man innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi ad-dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban 'azima a cikin suratu abin suratu al-ahzab ko ba haka ba sannan kuma يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر يعني شو يا خيبة الدهر يا كيتون زامني تو فلا يقول أن يا خيبة الدهر كنا نمزو صلى الله عليه وآله وسلم نعم جنا شو الله يا هني كذا دعاء بيجي يا خيبة الدهر يا كيتون زامني فأنا الدهر نيني الدهر كنا كما هني نين الله فلا يقول أبنا أقلب ليله ونهاره إن جويد درنسا دينسا كنا كعون دزا زامني kamar ya zagi Allah subhanahu wataala tunda Allah ne yake juyar da wato zamani to amma sai malamai suke cewa bai hana ka ce wannan lokaci akwai tsanani cikin sa ba matsala bane amma ka zagi zamani kamar yadda cikin adab zaka iske wani lokaci ana nuna zargi zamani ko a zage shi amma ka nuna akwai tsanani cikin shi babu matsala ya tabbata cikin alqur'ani annabi lut kamar yadda malamai suke cewa inda lokacin da mala'iku suka zo mishi a cikin surar mutane yake cewa Allah subhanahu wataala ce walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wadaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib kaga idi ne mai tsanani annabin Allah ne to kaga wannan kuma ba a cewa shi ya zagi zamani amma ya ce yawmun asib duk da yake cikin suratul ankabut walamma an ja'at rusuluna lutan kaga akwai an amma cikin suratul hud babu shi game da masu hadda alqur'ani ko ba haka ba ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن شنكم ولما جاءت باب أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أتكن سورة وتهود كمدة دالبي ومسو هرد القرآن تونم بيتبتبا wato ad-dahr suna Allah bayan nan don ya ce uqallibu laylahu kaga Allah ce yana juyar da zamanin kin sai ya tabbata cewa dan yana nufin shi Allah shine muqallibu ad-dahr shine an ka shafi ina fata an fahimci da Allah ne zamani ko su ya tabbata suna Allah ad-dahr zamani da qur'ani hikaya da kawo da sai shiga gaskatar da kafirai ma kin tunda Allah subhanahu wataala ce wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr sun kace ba ku miki halaka su ko ke kashe su sai zamani to kaga da ad-dahr sunan zamani ne ai bai dace Allah ya ce malahum bi zalika min ilmin ba ko ba haka ba kenan da sunan Allah ne da tabbas Allah shine ke kashewa ka san dalibai wani bi masu abin nan to da haka dai ad-dahr bai zaga cikin sunayen Allah sai abinda muka kawo suna na al-qadim muka ce ba suna ne da Allah ba amma sifa ce daga cikin sifofin Allah domin akwai hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin sunan Abi Dawud kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani daga cikin malaman da sun ka wato inganta wannan hadisi da yake cewa inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutum zai shiga masallaci ko zai shiga masallaci shi da kansa a'udhu billahi al-azim ina neman tsari ga Allah mai girma wa biwajhihi al-karim da fuskar sa da take mai girma mai daraja an gane ko wa sultanihi alqadim da mulkin shi wanda yake da dadi wanda bai da farko kuma bai da karshe minash shaytanir rajim daga shedan wanda yake jefaffe daga rahama Allah ko ko arrajim fa'ilun nabi ma'ana fa'il wajen din su malamai allazi arrajim kina allazi yarjimu ghayrahu bil gawaya wanda yake jifa wani shi da halaka kina arrajim ko idan to almarjum ne kidan wanda anka jefe daga rahama Allah anka nisantar da shi kuma Allah ya ce qala khruj minha madhuman madhura kuma ya ce wa inna alayka la'nata ila yawmiddin a cikin suratu wato alhijr kuma cikin suad ya ce wa inna alayka la'nati ila yawmiddin ko ba haka ba malaman balaga ta alqur'ani suka ce to biyar sa can cikin suratul hijr anka ce al-la'nata amma kuma cikin suratul suratu suad sai anka ce la'nati sun kace saboda can cikin suratu suratu suad an kawo idafa ta halitta annabi adamu da hannayen Allah lima khalaqtu bi yadayya cikin kuma suratul hijr ba aka wannan ba to shi yasa sai an kawo shi da alif wal lam amma to tunda nan yace bi yadayya to nan kuma la anta kuma sai shi danganta ta zo gare shi cewa inna alayka la'nati ila yawmiddin yawa iltimas ne na malaman balagha to in an ce kuma arrajim bi ma'ana arrajim bismul fa'il tunda wadannan sun dauki shi ismul maf'ul na kina alladhi yarjumu ghayrahu bil ghawayat yana jifa wani shi da halaka ya halakar da shi Allah kai mu na tsari da sharrin sa duniya da lahira da kullum musulmi Allah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to fa idha qala zalika sai ce qala aqattu shi mai riwaya yake cewa aqattu shin bakin wannan ne abinda za a faɗa ina fata an fahimci ni to kaga wanga in bai wani bai san shi ba sai rasa mini ne an kace anan aqattu shin bakin abinda za a faɗa kenan qultu na am yace to eh haka kamar wanda ake koya ma wannan addu'a ko ba haka ba yace to qultu na'am yace to qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idha qala dhalik idan ya fadi haka qala ash-shaytanu zai shedan zai ce hufiza minni sa'ir al-yawm an tsare shi daga gare ni sauran yini kinan bai ba yadda za a yi wannan yinin in same shi kaga addu'ar da idan ka fade ta shikenan ka samu tsari daga shedan yinin ka gaba daya to wannan kaga ya tabbata sifa ce ta Allah amma ba suna bane daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan dai a takaice shine karshen bayani abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin sa gurgudan abin da ilimin mu ya bamu gurgudan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu gurgudan abin da ya bayyana gare mu na dalilai da bincike kuma kuskure dukkan dan adam yana iya yin kuskure don haka ba wani mamaki bane don an samu kuskure ko ko abinda mu bamu kai gare shi ba bamu samu nasi ba mun tsaya ne bakin inda ilimin mu ya tsaya
tunda mala akwai aya ko cikin suratul kahfi kullu kana al-bahru
midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sannan wa fawqa kulli dhi ilmin alim sannan kuma ma utitum min al-ilmi illa qalila wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri
amin 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 akramakallah
dan uwa dai kun ji yanda bayani yayi sannan kuma saboda tawadu malam karshe ce Allahu a'lam da binciken da an kai
ba ku bi malam muna matsayin almajirai kuma yanzu na muke gabatar da bincike a fagen ilimi kina ya kamata duk abinda za a yi ya zamanto an kafa shi ne akan hujja da dalili
gaskiya
mu abinda muke bi shine abinda ya tabbata a nassi da abinda kuma hujja ta tabbatar da shi
insha Allah
ko ba haka ba ba abubuwa bane na rigima ko wani abu
gaskiya
shi ilimi ba rigima bace ko karfi ko nuna kafewa ne a abu na wanda yake na bukatar dalili kuma abinda ake fata ga ilimi ya amfane ka ya amfani al'ummarka ko ba haka ba duniya da lahira eh bayancin wannan babu wani abin da ake bukata ga ilimi kuma idan kuskure ya bayyana babu matsala kuskure ne sai a gyara amma dai duk abin da za a ce kuskure na ya zamanto an kawo hujjojin da suke nuna kuskuren na to in ya tabbata kuskure na shikenan sai a gyara amma ba haka ba kawai za a ce kuskure na mutum ya tebe duri ya kunci shi kuko ce kai yalla abu kaza da an kwadi ba haka nan ba to inda yalla na za a aiki kaga mu da mun ka kawo abin da yake tabbatacce kai ko ka kawo yalla kaga wannan akwai matsala
kuma ba ilimi ba haka yake
a ilimi bai gadi wannan ba ilimi yana buƙatar hujja ne yana buƙatar dalili kuma dalili ya zamanto ingantacce kuma in ya inganta kuma abinda ake son a fitar cikin shi kuma ma'anar ta fito dan wani dalilin yana ya zamanto ingantacce amma abinda ake son a fitar cikin shi bai inganta ba
ƙwarai ku
ina fata ana fahimta kuma yau din da suke cewa ya halatta ayi rawa an ka tambaye su mi hujja ayi rawa suka ce a cikin alkur'ani Allah ya ce ma annabi ayyub urkud bi rijlika ka buga kasa da ka buga wato ka buga kafafun ka kasa eh kenan wannan ya nuna cewa ya halatta ayi rawa
subhanallah
to ka gani shi ana zancan bai da lafiya an ce buji kasa ruwa su fito kaga sun maida shi rawa kaga duk da ke ayar ba a shakkar tabbatarta amma abin da suke son su fitar a cikin ta kaga bai tabbata ba shi yasa wani lokaci sai mutun shi kuskure wajen kafa dalili ko ko wani lokaci sai mutun ya kuskure akan dalilin da ya dogara gare shi bai inganta ba ko ba haka ba Allah ya kiyaye
amin amin to mallan da yake mun yi bayani kawai muka ce masadir cikin sunan nake Allah ko
na'am
wanda suke da sifofi
na'am
wanda shine tasirin wa tatbikan
masadir na'am
da kenan qadiman wa hadisan
to mun ka ce masadir kamar littafin da dan adam ya kamata ya koma gare su tunda ilimi ba kai ne karshen ilimi ba kafin ka zo an yi ma ilimi hidima kana ma ilimi hidima kuma ana ma ilimi hidima kuma in ka tafi za a ci gaba yi ma addini hidima to in mun ka ce tasirin wa tatbikan wani sabon karatu ne wanda ni bai san ma'anar tasirin wa tatbikan ba in ba an bayyana ba ta fuskar ka'idodi kenan ta fuskar yadda za a yi amfani da wadannan ka'idodin a cikin alqur'ani da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da shi da shafi sunayen Allah in kuma duk kowane ilimi na dai an ce tafsilin kaidodin sa tatbika kuma yadda za a amfani da wadannan kaidodi cikin kowane fanni sawa'an ilimi ne na addini ko ba na addini ba amma idan muka zo game da sunayen Allah kaidodin su littafi wanda dai dalibin ilimi zai nema a gurguje galibi ya samu kaidodin ya koma cikin alqawaidul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na al-sheikh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya kawo kaidodi suna nan kuma suna da amfani kwarai da gaske haka iske shi dai ya tattaro su duk da yake akwai malamai suna fadar su waɗansu wurare a cikin littafin su amma dai galibi nan mutun zai same su a hade sannan abin da ya shafi sunayen Allah an yi littafai akan asma'ullah wa sifatihi al-ula malamai waɗanda suka gabata sun yi kuma na ba yanzu suna yi in ka diba cikin nuniya ta Ibn al-Qayyim wannan baiti dubu da ya rubuta zaka iske akwai bayani kan sunayen Allah subhanahu wataala sannan in ka diba akwai asma'ullah na Abdul Aziz bin Nasir al-Jalil wanda yayi shi mai tsawo sannan kuma an yi ikhtisarin shi kenan dalibin ilimi yana fara da mukhtasar sannan ya zuwa ga wancan littafi mai girma asma'ullah subhanahu wa sifatuhu al-ula malamai da dama zaka iske suna yin bincike yanzu in ka shiga ma cikin Google ko internet ka rubuta asma'ullah kutub masu al-mu'allafat fi asma'illah wa sifatihi al-ula zaka ya kawo maka littafai da dama illa dai zaka iske ana buƙatar mutum kuma kamar yanzu irin wannan bayani da mun kai idan dalibin ilimi ya fahimci cewa ilimi abu ne mai kyau su kaga a fagen lugha dole sai mutum ya koma maqawamis tunda asalin fi'ilin da kaza ya faru ya samu asali daga kaza misali mu'jamul wasit na majma'ul lugha al-qahira tunda shi ne na zamani kuma yana da abin nan ko mu'jamul kabir na majma'ul lugha al-qahira yaje nemo asalin kalma da yadda ake sarrafata kuma na faɗa ma dalibai cewa misali shi mu'jamul wasit kinnan zaka iske idan ya kawo fi'ili madi sai ya ja wani dan layi zuwa gaba sai masa fatha ko kasra ko dhamma to in yayi masa fatha kenan ya nuna mudari'in fatha gare shi in yayi masa kasra ya nuna mudari'in kasra gare shi in yayi masa dhamma yana nufin mudari'in dhamma gare shi in kuma masa fatha da kasra kenan wasali biyu gare shi don akwai wanda yana da wato shakli guda biyu to kaga waɗannan duka abubuwa ne littafai na lugha ko na sarf tunda zaka ji an ce a sarfu kalma tana nufin kaza kenan sika koma littafin sarf ka san asalin wannan kalma to bayan wannan kuma kaga sika koma littafin aqida musamman aqida ta ahli sunna bayan wannan sika koma littafin tafsiri duk sunan da muka kawo misali zaka iske ai mun kawo cikin alqur'ani ko cikin hadisi to in cikin alqur'ani ne ka koma littafin tafsiri na ahli sunna dan ka ga yadda suka fassara wannan suna ko da waɗanda ba na ahli sunna ba kana iya duba dan ka ga kuskuren da suka yi a wannan fage dan ka kafa hujja
gaskiya
sannan in cikin hadisi ne muka ce akwai shi ka koma cikin hadisin a tabbatar da ingantuwar hadisin a koma mu kuma sharhu hukkan da malamai suka yi dan ka san ma'anar wannan suna kaga duka suna daga cikin masadir waɗanda dalibin ilimi zai iya amfanuwa da su malamai su yi littafai cikin wannan daban-daban cikin asma'ullahi da as-sifat qadiman wa hadithan da kuma ibn al-qayyim sun yi cikin nuniya misali kuma malamai suna bincike kansu da bayanai wanda dalibin ilimi zai iya amfanuwa da su akwai wani malami na ganin Abdul Muhsin na ganin yake al-Badr shi ma shi na da littafi a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sauran malaman da dai suka yi bayani akan su wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alheri malam
na'am
wannan kenan sai mu tsallaka game da
Na'am.
Mallan sai tambaya saboda waɗancan ababuwa insha Allah muna fata Allah mu dauki zarki shi amfanar da mu da su gaba ɗaya. To sai mu zo akan ayi mana bayani game da sallah ta jana'iza.
Na'am.
insha Allah ko da a takaice ne mallam saboda muna bukatuwa da shi saboda so da yawa za ka ga mutum wani ya zo yayi tsaye wajen sallar jana'iza gungungum da baki bisa bai ce komai to dan haka daga farko duk abinda mallam saboda yana yi mana kokari duk abinda zai ka to sai ya kawo mana tarifin shi to mallam muna so a taimaka mana tarifin menene jana'iza da yaren larabci
haka to kalma ta jana'iza bahaushe ne ce jana'iza duk da yake jam'i ne na aljana'iz ko ba haka ba sai doko jana'iz sai doko jam'i ya baro mu farat asalin wannan kalma daga aljanazatu ne ko aljinazatu in an ce aljanazatu ko aljinazatu shine wato almayitu mutumin da ya mutu sawa annamiji ne ko mace ko kuma aljanazatu ko aljinazatu annashu shine abin nan karaga wanda ake dokan mamaci ko ko karama wanda ake cewa wanda ake dokan mamaci to wannan shine aljanazatu ko aljinazatu a larabci amma idan mutum ya koma cikin littafai musamman kamar alqawamis da nake fada ya an ce jam'i ne na kamus daban-daban irin mu'jamul ayn irin su abin nan mu'jamul wasit mu'jamul wajiz na majma' al-lugha al-qahira mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira irin su الصحاح da kuma muhtarul qamus da mu'jamul ayn da kuma lisanul arab na ibn manzur da sauran su dai dalibi ilmi zai iya kuma yaga yadda suke malamai sun yi sabani kuma kuma abin nan an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-athir da kuma qawamis na fiqh al-qawamis al-fiqhiyya wanda suke fassara mustalahat al-fiqhiyya suna cewa wadansu malamai sun kace al-janazatu shine wato mutumin da ya mutu aljinazatu wannan gado wanda ake dokan mamaci wadansu kuma sai suka juya suka ce a'a aljinazatu mutumin da ya mutu aljanazatu gadon mutuwa
su kuma
kaga sun juya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo shi sai ya ce to wadanda suka ce aljanazatu mutumin da ya mutu suka yi masa fataha aljinazatu wato gadon mutuwa yace to shi tafriq din su gaskiya daqiqi na a wajen sa kamar ma'ana abu ne wanda yace daqiqi a wajen karawa shine wawa amma nan daqiqa ana nufin abinda an zuba ilimi cikin sa wato mai akwai wato tantancewa a cikin kwarai da gaske ko ba haka ba da su gaji ba bakane yace wancan daqiqi ne to alamar ya faci
irin mutane na sakari
wanda bai san abin da yake yi ba to nan daqiq kalma ce ta larabci tana nufin daqiq kamar gari wani lokaci kuma tana nufin daqiq shine abinda wato an gina shi akan ilimi kwarai wato to aljanaz she ce da su anka ce aljanaza matacci aljinaza gadon mutuwa yace to shi dai a fahimta shi wannan yayi tafriqun ne daqiq domin mamaci shi ake dorawa kan mi kan gado to tunda shi ne ake dorawa sai zamanto aljanazatu akai fatha aljinazatu kuma sai akai kasra ga abin da yake kasa yace to shi a fahimtar sa wannan tafriq daqiq ne wadansu kuma sun tafi ce a'a ai shi aljinazatu sun kace a'a shi ne matacci aljanazatu gado saboda idan aka dore mutum kan karaga kasa yake yi karagar za ta zamanto sashin ta yana sama gare shi kenan ya kamata a ce ita ce sama aljanaza kasra kuma aljinaza to wannan shine asalin wannan kalma ta aljinaza ko kuma aljanazatu wato a larabci na'am
Allah ya saka da alheri mallam to hukumu mi a hukuncin janaza ne
sin sallar janaiza
hukuncin sallar janaiza
yana daga cikin abinda malamai suke kira fardu kifaya abinda ake cewa kasan muna da fardu ainin muna da fardu kifaya ya an ce fardu ainin shine abinda zamanto wajibi akan kanka babu mai mashi sai kai misali sallar azhar fardu ainin ta an gane ko na'am shi yasa malaman usulul fiqh suke cewa in kana son ka bambanta tsakanin fardu kifaya da fardu ainin akwai hanyoyi amma a gurguje zamu bada kamar guda fardu kifaya Allah yana kallon aiki fardu ainin Allah yana kallon mai aiki shi fardu ainin saboda Allah yana kallon mai aiki sai dora ma kowa sallah kai an ka dora ma ba a yarda wani yayi ta ba shi ko fardu ainin Allah yana bukata ai aikin ne kawai ba tare da wanda yayi aikin ba shi yasa ake cewa fardu kifaya idza qama bihi alba'd saqata 'ani albaqin idan wadansu suka yi to ya fadi daga wadansu ba sai sun aikata ba kenan yanzu yi magawa sallah bai yiwa yanzu muna garin kunne a ce duk kunni sai an tai kowa ya masa gawa sallah ba yadda za a yi mutane su samu wannan to idan wadansu suka je suka yi to sun dauke masa saura amma idan duk ba a yi magawa sallah ba ta musulmi to kaga wannan kuma idan an ka bar shi kowa ya fada cikin zunubi ina fata an fahimci ta haka zamu bambanta wa tsakankanin su
Allah ya saka da alheri.
Amin.
Mallam to menene falala ita sallah ta jana'iza?
To gaskiya tana da falala mai yawa, duk da yake akwai nasoshi waɗanda ba za mu iya kawo su duka ba, ko ba haka ba, amma akwai hadisai musamman hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin Sahih al-Bukhari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa manittaba'a janazatan, kiran wanda ya bi wata janaiza imanan wa ihtisaban, yana mai imani ko kuma dan abin nan ihtisaban da neman yarda ubangiji, ko ba haka ba? To waɗannan abubuwa guda biyu, ka zama to mumini, ka zama to kuma kai don neman yarda Allah, kuma ka zama to kai irin yadda Allah ya ce, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta su, wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha, kuma yana tare da wannan gawa har an kai mata sallah, ko wa yafrughu min dafniha, kuma aka kare wato rufe ta, domin akwai wanda zai mata sallah amma ba zai je makabarta ba, akwai wanda kuma zai je makabarta ana tsaka aiki ya zo saboda wani uzuri ko ba sani ba, wani kuma ya tsaya har a kare komai da komai. To wanda yayi wannan guda biyu din, fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn, zai dawo da qirati guda biyu, an gane ko, na lada an gane ko, kullu qiratin mithlu uhdin, ko wani qirat ya girman dukin uhudu, duk wanda ya je Madina ya ga wani dukin uhudu yake da girma, to hakikatan wannan ladar da ka samu kenan. Wa man salla alaiha thumma raja'a, amma wanda ya salla sannan ya dawo, qabla an tudfana, kafin a turbude gawa, fa innahu yarji'u bi qiratin, yana da qirati daya
guda daya.
To kaga idan dai ba uzuri akwai ba, tunda akwai mutumin da shi misali zaka iske shi dama sallah ce kawai yake da ita, ko ba haka ba? Wani kuma zai samu damar da za a yin aikin da tare da shi, to in uzuri na ya dauke mutum, to kaga ba za a ce wannan mutumin ba yana da wani laifi. Ina fata an fahimce ni. To sannan kuma akwai falalar ta gama mace, za mu bada ko da nasu guda, hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda yana cikin abin nan sahih Muslim, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, afwan, yana cikin sunan Abi Dauda, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inji Ibn Abbas yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yana cewa ma min rajulin muslimin yamutu, babu wani mutum wanda zai musulmi wanda zai mutuwa, fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, asamu mutum 40 sun tsayo akan gawarsa, la yushrikuna billahi shay'an, wadanda ba sa shirka da Allah da komai, illa shaffa'ahumullahu fi, face sai Allah ya ba su ceton shi, in dai an samu to 40 wanda ba su shirka ba, wai mutane masu yawa ba, wadanda ba su shirka
kenan malam, ba ana kula da yawan mutane na ba,
ba yawan mutane ba, in dai adadin mutane ya kai mutum 1000, in dai suna shirka an yi aikin banza, amma wadanda ba sa shirka da Allah da komai, to zai zamanto ma'ana Allah zai ba su ceton wannan bawan Allah, tunda cikin sallah ana roko ana neman mutum gafara da ceto, wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alheri.
Amin.
Kenan doli Allah wannan abin da yake nuna muna.
Na'am.
Cikin wannan ya kamata idan mutum zai zo wajen harka janaiza.
Na'am.
Ya kamata a ce ka zo ba wai dan in zo, saboda in ban zo ba kare in zo a gane ni.
Haka, haka.
Saboda ka san in ba a ga mutum ba akwai matsala. Akwai ta ga mutum ya lalata ladar shi.
Gaskiya ne, mutum ya zo dan ya samu lada ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shikenan abinda anka al'adanta kenan, kuma zaka iske dai shi ne mutum ya fito ne su cikin aikin sa gaba daya, in kana son kai nasara
gaskiya, kira dai guda bi ai ba wasa na
mallan,
ko su daga nan ka tashi
ga wannan lokaci da aka kwasa zulubai da yawa mallan, in mutum ba yana kokari yana lada yana samu lada mai yawa ba, kai da baka san lokacin da zaka koma ga Allah ba, Allah da ya sa mu cika da imani
kenan. Yan uwa ya kamata mutane su yi amfani da wannan dama, kamar yadda malamin mu na bayani kenan, mutum ya zamo in zaka zo ka zo don Allah,
haka
ka zo kai kuma kokari a yi sallar tanta da kai, kuma hakka rakka gawan makabarta,
wannan shi ne akwai dama,
akwai dama, kamar yadda malam ya ce, wani yana da damar yin sallah bai da damar rakkiya, wani kuma yana da damar shi sallah kuma ya rakka, insha Allah Allah ya saka da alheri malam.
Amin.
To ya ne kaifiya ta yanda ake sallah ta gawa malam?
To wannan yana daga cikin ma abin da ya sa muke son a yi wannan bayani, saboda sallar gawa abu ce wadda zaka iske wani mutum malami ne ya karanta ta a aikace a cikin littattafai amma bai taba yinta ba, to randa za a sashi a ce ya zo yayi yana iya rikicewa
a kware ko,
kamar aikin haji ne, zaka iske mutum wanda ya san shi a littattafai, in ba ya taba yin aikin haji ko da so ɗaya a aikace ba, to ya an ka zo ana iya a bada shi
kware ko,
ko ba haka ba, tunda abubuwa ne wanda suna bukata a yi su a aikace, in su kaga kamar yanzu abinda Turawa suke cutar da mu, sai su koya mana ilimummuka na kimiyya ka'idodin su, amma yadda ake aikin ba sa koya mana, kaga shi yasa kullum ba ma ci gaba, to shi yasa ake son, kuma muna ba da shawara ga malamai, misali idan za a yi sallar gawa a hidda minti ɗaya ko minti biyu a ce ma mutane ga yadda ake sallar gawa, saboda da yawan mutane sai su shekara 10 20 ma suna yin sallah amma ba san mina na aka ce ba, wani dai an ce Allahu akbar, ya ce Allahu akbar, ko ba haka ba?
Da abin sha ta sha kiri ba.
Yawwa, to amma a gurguje za mu dan kawo bayani sannan kuma ƙarshe mu dan takaita shi, shine cewa wato sallar gawa sallah ce wadda tana da kabbarori, kabbarori kamar guda wato hudu, shine galibin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar, duk da yake riwaya da take cewa raka'a hudu ne kawai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe ya tsaya akan shi, malamai sun nuna wannan hadisi yana da abin nan, wasu sun inganta wannan hadisi amma waɗansu malamai hadisi sun da'afa shi, ko ba haka ba? Don haka dai raka'o kabbarori ana yin kabbara 1 zuwa 4 zuwa 5 6 7 har zuwa 9, saboda nasoshi sun tabbata wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin fiye da 4. Amma dai idan ma an samu wani abu kamar da Sheikh Rasuddin Albani yake cewa ko da ma an samu abin nan abin da dai za a tsaya wa dai su hudu din da yi ka ai kasa gare su, kuma shine abin da ma nasoshi sun karu da an fi ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi aikatawa, kinan waɗancan sai su nuna altawazu ne mutum na iya wato karawa sama kan su. To amma bayan wannan sai malamai suke cewa to yaya ne ake yin wannan sallat a aikace? To na farko shine idan aka kawo gawa in dai namiji ne, to za a koma ne wato a wurin kansa, shi yasa an kawo gawa aka tambaya mace ce ko namiji ne, manna tambaya kako ce mai sashawan ga ciki, a'a shari'a tana son ya koma wajen kan namiji, idan mace ce kuma sai ya koma daidai cikinta, ina fata ana fahimta ta. To sannan idan maza da mata ne, ya za a yi? Wani ya kamata a kusanto, za a kusanto da maza? To kaga in maza za a kusanto, to shi namiji daidai kanshi ake kawowa, kenan su matan sai ai kokari tsakiyar su ta zo daidai kan shi wannan namijin din. Ina fata ana fahimta ta. To yanzu misali kuma misali ya zama to maza da mata ne, amma kuma wa yafi alqur'ani, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce na gabatar da wanda yafi alqur'ani. To in mun dibi ta fuskar karatu alqur'ani, kenan in mace ce ta fi ita za kamata a kawo kusa, in kuma mun kalli ta fuskar jinsi ana gabatar da namiji akan mace, ana iya sai a gabatar da wato namiji akan mace a wajen bada wato wannan sallah ta gawa. To a takaice dai ga yadda take kabbarori guda hudu. Kabbara ta farko za a ce Allahu akbar, ko ba haka ba? Sai a daga hannaye zuwa kamar da yadda ake na kabbara ta sallah, ko ba haka ba? Sannan za a dora hannu na dama akan na hagu, ko ba haka ba? Ko a dora tafin hannu na dama akan na hagu, ko kuma mu ce kamar daga wato arrusa daga tafin hannu zuwa ga tsakiyar tafin hannu a dora shi akan tsakiyar wancan, shine ake kira arrusa, ko ba haka ba? Da as-sa'id, na as-sa'id an ce as-sa'id ba mai taimako ba, na ana nufin wato rabin hannu kafin akai kusurwa hannu ko gwiwa hannu za mu ce. To idan aka aza shi an kai kabbara ta farko, aka daga hannuwa sai a karanta Fatiha. Fatihan nan kuma mun faɗa akwai kurakurai da dama, sai dai Allah ya gafarta mana, kuma mutane su kokari su iya Fatiha da kyau. Sirran kuma a asirci ne za a karanta Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسير شيء أشي كرنتا وا وانا سوري ما ميزا كيسكي ده سنجي كبارا نند نند سون كاري كراتو تو إن كذا ده سوتشي ده سوي ما كان يسا أشكين سلا تو كذا بابو ده كان abinnan sai kai in sun kai kabbara ta biyu kasan za su wuce kawai sai ka yi kokari kai kabbara tare da su, in sun karanta sun dauke maka. Amma kuma muna kira ga liman mai a tsaya don Allah ayi karatu mai kyau, wanda zaka iski ko da mutum ya tsaya da mamusa amma babu lokaci mai yawa wanda mutum zai kare shi mai kabbara ta gaske. Ya an kai kabbara ta farko sai ayi kabbara ta biyu a karanta salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akwai salatul ibrahimiya da sauran salati da suka zo, akwai littafi jala'ul afham lana ibn al-qayyim ya kawo nau'i na salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma dai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كم متم بيسا مدام يوم النبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما حكبا. To sai kabbara ta uku, kabbara ta uku za a yi ma mamaci addu'a da ita da ta hudu, ko ba haka ba? Kuma malamai suna ganin ana ma mamaci addu'a, wasu na cewa ta uku a yi ma mamaci addu'a, ta hudu a yi ma dukkan musulmi addu'a, mamatan musulmi gaba daya da musulmai. Wasu kuma suna ganin a'a da ta uku da ta hudu duka dai ana iya yin addu'a, don wasu suna ganin raka'a ta hudu ba a addu'a, amma ya inganta cewa ana iya yin addu'a bayan kabbara ta hudu sannan kuma a sallame. Addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi suna da yawa, duk da yake wani lokacin suna dan tsawo ba kowa yake iyawa ba, amma daga cikin addu'o'in da aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu karanta wadansu daga cikin su. Misali yana cewa Allahumma ighfir lahu, Allah ka gafarta masa kenan wanda ya rasu, warhamhu kai masa rahama, wa afihi ka wato yafi masa kenan, ko wa afihi ka shafi masa zanubansa, wa afu anhu ka gafarta masa, ko wa afihi ka kubutar da shi ka bashi lafiya daga tsira daga azaban lahira, tunda nan ba a ce a bashi lafiya matacci, ba a ce a bashi lafiya. Wa akrim nuzulahu, Allah ka girmama da matsayinsa, wa wasi' mudkhalahu, ko madkhalahu duka yana yiwa a lugha, wa wasi' Allah ka yalwata mudkhalahu kinan mashigarsa, wa ghsilhu bil ma'i, Allah ka wanke shi da ruwa, wa thalji da kankara, wal barad da kuma sanyi, wadanga rancen lahira na aka yi ba irin wanga na duniya ba, ko ba haka ba. Wa naqqihi min al khataaya, Allah ka tsarkake shi daga zunuban shi, kama naqait abinnan kama yunqa thawb al abyad min al daras, ko ba haka ba? Duk da yake akwai ta riwaya kama naqait thawb al abyad min al daras, kinan kamar yadda ake yunqa, ake wanki thawb al abyad, sutura wadda take fara, min al daras, daga dauda datti, kinan sai ta koma tana jajjaje kaga ta koma fara. Wa abdilhu daran khairan min darihi, Allah ka musanya mishi gida mafi alkhairi daga gidansa, wa ahlan khairan min ahlihi, wani lokaci na kara da wannan addu'a kuma da gida wanda yake, ko iyali mafi alkhairi daga iyalansa, wa zawjan khairan min zawjihi, in mai mutum mai miji ce kenan, Allah ya bata miji mafi alkhairi daga mijin nata, wa ko ba haka ba? Wa adkhilhu aljanna, Allah ka shigar da shi aljanna, wa a'idhu min azabil qabr, Allah ka tsare shi daga azabar qabari, wa min azabin nar, ko daga azabar wuta. Sannan kuma daga ciki zaka iske akwai wata riwaya wadda ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin addu'ar da yake mamaci, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, Allah ka gafarta ma waɗanda suke masu rayuwa daga cikin mu da matattun mu, wa shahidina da wanda yake ya halarto kenan, wa ghaibina da wanda baya nan, wa saghirina da mutumin da yake karami na musulmi, wa kabirina da babban mu, wa zakarina da namijin mu, wa unsana da matan mu, da matan mu kenan, mata musulmi. Allahumma ya Allah, man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam, wanda dukkan rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi akan musulunci, wa man tawaffaytahu minna, wanda dukkan kashe shi daga cikin mu fa tawaffihi ala al-iman, Allah ka kashe shi akan imani. Ina fata an fahimce. To kaga duk da yake nan an ce an roki Allah mutuwa, suka ji wani ya ce to a cikin hadisi an ce wai fa tawaffihi, Allah ka kashe mutun, ya za a yi mutun shi roki Allah mutuwa, kuma Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut, ko ba haka ba? A'a, nan wato abinda malaman balaga suke cewa an yi istisagha wannan saboda wato ta'allukin shi da musulunci, fatawaffihi alal iman, ana fatan a mutuni akan imani, ita mutuwa an san babu makawa, amma ya za a mutun shine ba a sani ba. Kuma ko cikin Qur'ani akwai wannan ya baliya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, a cika ku mutu fa ce kuna musulmi. Shi annabi Yaqub shina ai hana kai ne da mutuwa balle shi hana yayi, a'a, ku rike musulunci har ku mutu ake nufi. Haka annabi Yusuf yace ya roki Allah, wannan yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, Allah ka kashe ni musulmi, kana nufi annabi Yusuf bai san cewa ba kullu nafsin dha'iqatul maut, amma yana roko Allah ya kashe shi a matsayin shi na musulmi, amma roko Allah ya kashe ka, ko ka ce Allah na roki ka Allah ka kashe ni, ko ba ka roki Allah ya kashe ka ba sai ka ka mutu. Amma in dai wata cuta ta sauko, to kuma kakka roki Allah ya kashe ka, kamar da hadisi ya nuna wanda yake cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih, ko ba haka ba? Kada ɗan ku ya gudu mutuwa saboda cuta ta zo mishi, in ma ya kasance dole to ya roki Allah ya ce Allah ka rayar da ni in ka rayuwa ta tafi zama alkhairi, kuma Allah ka kashe ni in mutuwa ta tafi zama alkhairi, wato a mutuwa in mutuwa ta tafi zama alkhairi. A ƙarshe mallan, kafin mu karkare su da lokaci yana hararen mu, akwai hadisi na Imam al-Hakim wanda shi ma addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi Allahumma abduk wannan bawanka ne wabnu amatik dan kuma baiwarka ne ihtaja ila rahmatik ya buƙaci rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi Allah ka wadatu da kai masa azaba tunda muslimina in kana muhsinan in ya kasance mai kyautatawa ne ma'ana ya kai kolulwa wajen ibada fazid fi hasanati Allah ka ƙara ayyukan shi nagari ko ka ƙara masa kyautatawa in kana musi'an in ko ya kasance wanda ya munana ne wanda yake baya shirka ne amma kuma ya aikata zunubai fatajawaz anhu Allah ka gafarta mishi sannan mai riwaya yace thumma yad'u ma sha Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara addu'a da abin da yaso to kaga wannan sa a ci wato an ruwaito addu'o'i daban-daban wani zai ce a'a to ai a tsaya ga addu'a guda inde guda zaka yi guda kawai zaka yi to tunda an ruwaito an ce kuma wani lokaci yana karawa sun mai yadu masha Allah wannan ya nuna mutun na iya karawa da wadansu addu'o'i ba za a ce wa yayi bid'a ba ina fata ana fahimta ta sai dai wajen istimalin damiri shin in mace ta za a ce wa Allahumma ghafir laha warhamha ko ba haka ba in nabi na a ce Allahumma ghafir lahu warhamhu ta fuska an hankalta mai asalin shi namiji ne ko mace wadansu malamai kuma suna ganin a'a dukkan su ana da mace da namiji duka ana yi musu amfani da Allahumma ghafir laha warhamha domin asalin shi sunan shi aljanaza aljanaza kuma mace da a larabci to kidan duka ana yi musu amfani a ce in namiji na a ce Allahumma ghafir laha in kuma mutum biyu ne Allahumma ghafir lahumma in kuma mutum uku ne Allahumma ghafir lahum in mata ne Allahumma ghafir lahumma in biyu ne in uku ne Allahumma ghafir lahunna idan wadansu malamai suna ganin kuma damiri duk da yake rasoci zaka iske wani lokacin ma an kawo damiri na al'umma gaba ɗaya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina suna ganin babu matsala ko da kai amfani da damiri na jam'i kuma ko da mace ce kuma kace Allahumma ighfir lahu wa suna ganin babu matsala domin in an kalli cewa ita al-insan dan adam in an kace al-insan ya shafi namiji ya shafi mace to kina al-damir yarji ila al-insan ko al-shakhs al-mayyit to kuma ana ita Allahumma ighfir lahu warhamhu shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai mai da damiri zuwa ga annabi adamu tare cewa annabi adamu namiji ne ya ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده سيتي وخلق منها زوجها يا حالتا من هذا daga wannan rayuwa kaga bai ce minhu ba dan saboda ya kalli annafsu ma'anahu muannath ne wato lafzi ina fata an fahimce ni kaga ni kawai ne ce annabi adamu mace ce misali kuma kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qataltum nafsan fa'alati faqul nadribuhu bi ba'dihā kaga Allah ya ce wa idh qataltum nafsan kun kashi rayuwa fadaratun fiha sai kuka hisabani a cikin wannan rai sai Allah ya ce wallahi mukhrijum ma kuntum fa qulna dribuhu bai ce fa qulna dribuha ba wasu kace saboda na an kalli jikin jussare wato jikin an ka kalla aljism sai an kace fa qulna dribuhu ku buji wannan jiki amma sai ita rayuwa an kalli mace ce wadansu kace a ayyalla namiji ne wasu Sheikh Muhammad al-Amin Shankidi yace saboda mutumin namiji ne sai sa an kace fa qulna dribuhu ba mace ta ba wallahu ta'ala alam kin dai wajen istikhdamu dhamir akwai sa'a cikin abinnan damirin jama'a kai amfani da shi kuma a gurguje dai abinda zamu cewa sallar gawa kinan a gurguje ga yadda zata kasance ayi kabbara in an kai kabbara a daga hannuwa a aza hannun dama akan na hagu akan kirji ba akan cibiya ba tunda na cibiya hadisan suna da rauni ina fata an fahimce ni sannan ayi karatun Fatiha a boye ko ba haka ba in namiji ne ana tsayawa daidai kan shi in mace ce ana tsayawa daidai cikin ta a karanta Fatiha in an karanta Fatiha ayi kabbara ta biyu a karanta wato abin nan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba dole ba sai kai mai tsawo ba in baka iya ba ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim kabbara ta uku sai kai addu'a wadannan addu'o'in in ba malamai suka koya mu mutane ba akwai matsala amma dai in ka samu kai addu'a in waccan ce ta farko Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu ni daga nan ko nan dai mutun ya tsaya ya koyi wadannan riki ai an gama sai malamai su cigaba da koya ma mutane in kuma wancan ta Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana ko bakin nan ka samu kai tunda ba kowa mai iyawa ba ko ba haka ba a takaicin takaitawa kuma sai sallama sallama ana yin ta ne a asirce duk da yake mutun na limami in yi sallama a asirce tana yawa ba kowa zai ganewa ba musamman in jama'a tana da yawa kinan wasu sallama kuma kamar sallama ta sallah assalamu alaikum in kai yayi ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hagu. To wannan ne yadda ake gabatar da sallar gawa, kuma ba a yi makafiri sallah ko munafiki wanda ya bayyana cewa an san munafiki ne ba musulmi ne na gari ba, don Allah ya hana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam munafiki sallah. Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kaga mutumin da ya bar sallah kwata kwata, malamai sun yi sabani kan shi, jamhuri sun tafi cewa kafiri na. To kaga dan wani mutum kafiri na a zo a yi mishi sallah wannan bai halatta ba, musamman ɗiyan manya da manya waɗanda ana ce musu manya masu hali waɗanda ba sa sallah, ko manya manyan ƴan boko ko ƴan bariki waɗanda ba sa sallah kuma a zo sun mutu a yi musu sallah, wannan akwai hatsari cikin wannan. Ko kuma irin ƙasar mu da akwai musulmi akwai kristoci, sai ka iske wanga mutum minista ne ya mutu yana matsayin abin ga sai a ce a saboda wai yana da alaka da gwamnati, malamai su zo su yi mishi sallah. A in krista ne malamai ba su yi sallah komai, ba a yi makafiri sallah ko munafiki ko ba haka ba. Sai kuma idan aka ce malami ya zo yi mutun sallah, bai mutun sallah ba, to ayi hattara. Wani lokaci ko da mutun ya karanta abin bai saba ba, an gane ko tana yiwa bai saba bane. Wani lokacin kuma afwan kabbarori guda hudu in an yi sai sallama, in mutun ya ga mai yana ƙara addu'a ga mutane ga musulmi, ko kuma in wasu malamai suka ce yayi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya sallame bayan kabbaratu, babu laihi, salatin annabi ai shi ma addu'a ne. In kuma ya ci gaba da wadannan cin kabbarori kuma zai ci gaba da yin addu'o'i ne har guda tara din, kamar yadda muka ce ko biyar ko shida ko abin ga. Amma mun nan da kawo tirar ka a hudu kabbara hudu tunda shi aka saba, mutane na sallamewa su waci su barka
barka da kai da kawo
ko ba haka ba. Dan haka dai ba ai makafiri sallah, ba ai munafiki sallah, kuma dan mutun yana da alaka da gwamnati za a yi masa sallah ba, tunda Allah ya hana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In kai yi kuma kana gane za ku haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala, don akwai ambulance duka za ka abin nan. Ina ganin wannan shi dai ne abin da ya kamata mu ce. Zaman makoki kuma babu nassin da ya tabbatar da shi cewa ana zama na kwana uku ko addu'a ta kwana uku da ta kwana arba'in da ta kwana sittin, wannan babu wani abu tabbatacce kan shi, illa dai mamaci ko da yaushe ana masa addu'a, kuma ƴaƴansa suna yi masa addu'a ko su yi sadaka san shi ko su gina makaranta ko masallaci ko abin da ya kama da haka. Sannan sabka alqur'ani ba sharadi ba ce a ce sai an sauke qur'ani Allah zai karbar abin da ake so, ko da fatiha ana iya tawassuli, imanin mai karatu ake so. Wani sai ya karanta sauke alqur'ani Allah bai karba ba, wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi karanta fatiha Allah ya karba. Dan haka dan an sauke alqur'ani ani ba mu cewa bid'a ne don an yi tawassuli da alqur'ani, amma dai a ce sai an sauke qur'anin Allah zai karba addu'ar da za a yi mamaci, wannan shine ba mu yadda da shi ba. Sannan ƴaƴanka idan sun karanta qur'ani zaka samu, amma a ce wani ya karanta alqur'ani ka samu lada, malamai sun ce galibi dai jamhur sun tafi cewa babu wanda a karanta lada akai ga ruhin wani, amma waɗansu malamai sun tafi cewa ana iya karantawa a ce to wannan lada Allah ya kai ta gare shi ko da ba ƴaƴan shi bane. Amma da yawa daga cikin malamai ba su tafi kan wannan ba. Akwai bayani karkashin wannan aya wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. To suka ce zaman mutuwa babu shi a nassi, kuma ba a cewa kwana uku ɗaya ne za a yi wa mutane gaisuwa. A duk lokacin da an karɓo da ƴan uwansa ko bayan shekara ɗaya ne ana iya yi musu gaisuwa, wanda bai haɗu da su ba, misali ya ci musu sannu. Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya ce ba laifi ƴan uwan mamaci su zauna don a gaishe su, ba laifi ba ne, saboda yanzu in an ce za a yawo kowanne ƴan uwan shi a bi gida-gida a je a gaishe su, abin zai yi wahala, musamman garuruwan da suke da girma ƙwarai da gaske. Wani gari za ka iske ya yi tsawon kilomita 40 ko kilomita, yanzu kamar Riyadh babban birnin ƙasar Saudiya tsawonsa kilomita 80 ne, sannan kuma faɗinsa kilomita 80. Kaga yanzu ƴan uwansa in wani na can wani na can an ce duk sai ka je kai musu gaisuwa, abin zai yi wahala. Yace ba laifi ƴan uwan shi su tattaru su zauna a gaishe su, amma waɗanda ba ƴan uwan shi ba, ba sai sun zamna ba su ce gaida su ko abin da ya kama da haka. To wannan shi dai ne kuma karatun alqur'ani, in ma za a yi din to da Allah ayi karatun alqur'ani wanda Allah ya yarda da shi. Yanzu zaka iske an ce za a sauka alqur'ani an raba mutane alqur'ani, amma in ka zo ka zauna masu karatun alqur'ani nan zaka iske karatun alqur'ani ma da aka sai kai mamakin shi, wannan ba karatun alqur'ani bane. To ya kamata a ce mu a mutumta alqur'anin a karanta shi dan yadda Allah bai karba, kuma bamu ce dole ba sai an zo an yi sauka ta alqur'ani. A'a, idan aka karanta alqur'ani a karanta shi karatu da natsuwa da komai, sannan kuma ba sharadi bane sai an yi sauka ta alqur'ani, kuma babu nassin da yace dole sai an sabkata alqur'ani. Amma in an karanta alqur'ani an kai tawassuli da shi na neman Allah ya gafarta ma wani, wannan ba za a sanya shi daga cikin wato bid'a ba, wallahu ta'ala a'lam. To malam wannan shi dai ne ina ganin abinda zan iya cewa a gurguje, sai mun dawo daga hutu mu zo mu karasa darasin mu. Abinda muka faɗa ya zama to daidai, Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma Allah ya gafarta mu.
Amin. Malam Allah ya saka da alheri da wannan bayani da ya muna game da abin da ya shahi zana'iza da sallar da ake da kuma yanda ake yin sallah da sauransu. da kuma abubuwan da ake gabatar su a koda makabarta gaskiya ƴan uwa ya kamata mutane su ji tsoron Allah
Na'am.
na cewa nan kaji an ce ayi salati kaza da an ce ayi salati 11 ko guda ba kai kaga an ce akan tasawwutul ikhlas so kaza ko guda ba ai ya kamata ni abinda nake gani mutane su ji tsoron Allah dan Allah su zambare
ai zaka iske kamar da za a yin abu daidai shi kanshi waɗannan ayoyin da ake karantawa sai mun gane cewa da salatin da komai ba nasi ne zai ce kawai ba abin ga an ce dai ayi ma mutum addu'a to nasi bai kayyade dole sai kaza ba yin tawassuli da alqur'ani ba za a ce bai halatta ba amma dai kada a ce dole sai abin da wani ya faɗa kuma da ya faɗa ya ce ai kaza kawai ai ba a ce ai salatin annabi 11 amma ko da ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallam sai ka ji an ce lillahi 37 subhanallahi abubuwan sai ka iske abin nan kuma yi mamu ci addu'a kowa an ce masa addu'a alahida ba a ce dole sai an taru ba kowa ya yi mishi gurgudan abin da Allah ya sani shi
sai ga kamar shi mamacin na aka zalunta saboda ya kamata ku nema mai gafara kun ce ai kaza ba ai din nan ba ku ba kuma dai an kai mai addu'a ba
ko an guda guda ara ai guda guda
ba kowa ya ce ai kowa shi roƙa mai ubangiji
yawa yawa kuma yadda sunna ta karanta
su sunna ta karanta su dama da an kauce mu sunna to babu abin da rage sai bata
sai an samu matsaloli
sai bata
kuma wani ka san in mai hali na sai yanzu in talaka na sai an ce salatu annabi uku salatu amma in mai hali ya take an ce salatu annabi 35 fatiha 75 saboda tun yanzu
aduna akwai bambanci tsakanin gawa mai kudi da tattal ko da mai mulki ba
Allah ka shauta
Allah ya saka da alheri
amin amin
yawa masu biyan mu da sauraren mu a cikin wannan lokacin anan zamu tsaya zamu je hutu na farkon lokaci insha Allah ta'ala bayan minti 10 bi iznillahi ta'ala zamu sake dawowa mallan ya ci gaba daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh